بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Asabar ne daidai da daren 16 ga watan Rabi'ul Tsani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1433, daidai da 9 ga watan March shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 87 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqh Sura wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan da ba su manta ba, muna karatu ne a ƙarƙashin al-mab'athur rabi' fi sura fil hijratin nabawiyya, wato wuri na hudu da ke bincike dangane da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma darussan da ake ɗauka a ƙarƙashin wannan tarihi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam mai albarka dangane da hijirar shi da ya daga Makka zuwa Madina. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Darussa sun yi darussa a inda malam ya kawo mana darasi na 17, muka shiga darasi na 18 sai lokaci ya ƙure, don haka za mu ɗauko daga inda ya ce asamina ashara. Darasi na 18 daga cikin jerin darussan da ke ƙarƙashin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da hijirar shi da ya daga Makka zuwa Madina. An ata rahmatullahi ta'ala qala, Ata'u Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce, zurtu Aisha ta radiyallahu anha ma Ubayd ibn Umair, na ziyarci Aisha ni da wani abokina mai suna Ubayd ɗan Umair, dukkan mutabi'aini. Fa Allah anil hijra, sai muka yi mata tambaya dangane da hijira, yaya tarihin hijira, ina kuma hukuncin hijira. Fa qalat, sai Aisha ta ce, la hijrata al-yawm, a yau babu hijira. Kana almu'minuna yasirru ahaduhum bidinihim ila Allah ta'ala, ai da ma mu'minai tayin su na guduwa da addinin shi ne zuwa ga Allah madaukakin sarki, zuwa ga ainihin Madina, wa ila rasulihi, kuma sukan gudu ne da addinin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, makhafata an yuftatana alaihi, sukan yi wannan gudu ne tsoron ka a rikita musu addini, kar a fitine su game da addini, ka a raba su da addini. Fa amman yawm faqad azhara Allahu al-islam, amma a yau Allah ya karfafa musulunci, musulunci ya yi karfi ya bayyana. Wal yawm ya'budu rabbahu haythu sha, mu'mini na bauta wa ubangijin shi duk inda ya so. Walakin jihadun wa niyyatu, sai dai jihadi da niyya kyakkyawa, waɗannan suna nan har zuwa tashin alƙiyama. A cikin wannan darasi, a sayyida Aisha tana bayyana waɗannan sahabbai tare da cewa ga ayoyi nan fal a cikin Alƙur'ani da hadisai nan ingantattu suna kaɗaitawa da hijira, amma sai ta nuna cewa an kai wani hali wanda a wannan lokacin babu hijira, domin ita hijira abace da take faɗowa don buƙata. Lokacin da kai ka samu kanka a halin rashin buƙatuwarta, ya lokacin nan babu ita. Cewar babu ita ba wai babu ita bane har abada, shi yasa sai da ta ƙayyade da cewa a yau, ma'ana a halin da musulmi suka samu kansu a ciki, sannan kuma ta tsaya ta kawo dalilai. Wannan yake nuna muhimmancin malanta a cikin addinin musulunci da kuma haɗarin ɗanyantaka a cikin ainihin addinin musulunci. Ɗanye abin da zai ga bayan ga ayoyi sun tabbatar da hijira, Aisha ba ta musu waɗannan ayoyin, amma abin da take nunawa hijira fari'a ce, abu ne da yakan faɗo inda buƙata. Don haka an kai lokacin da kai hijiran nan, lokacin da kai tambayar nan, to hukuncin hijira babu shi, ba don komai ba kuwa, saboda musulmi sun wadatu a inda suka zaune suna cikin kwanciyar hankali, suna bauta wa Allah, suna da izza, addininsu na da ƙarfi, don haka babu inda za su tafi. Ina fata an gane. karshen wannan karatun zai zo ya sake fassara mana farkon shi insha Allah ta'ala. Sai malam ya sake biyo baya wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa da an hadisi Sa'id bin al-Khudri qala wa an hadisi Sa'id bin al-Khudri radiyallahu anhu qala jaa arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sa'alahu an al-hijra. Sahabi Abu Sa'id bin al-Khudri Allah ya kara mishi yarda yace wani da kawai ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da hijira, fa kana shi manzon Allah yace wai har inna al-hijrata sha'nuha shadid, ita hijira al'amarin ta yana da tsanani, take tambaya dangane da hijira. Fa halaka min idlin, kana da raƙuma? Kana ma'am, mutum yace kare da gaskiya na da raƙuma. Kana fatu'tuni sadaqataha, za ka ba mu sadakar waɗannan raƙuma? Kana ma'am, mutum yace Annabi i. Kana fa hal tamahu minha, za ka ainihin ba da raƙuman naka domin ai amfani da nonon su a ji a tsotsi nonon su? Kana ma'am, yace kwarai da gaske zan iya ba da raƙuma na don aji a tatsi nonon su. Kala fatahlibuha yawma wuriduha, kuma ainihin wato ka bayar da wannan raƙuma naka a tatse su a ranar da suka gangara, ma'ana ranar da suka je kiwo suka dawo sun dawo cikin ƙoshi hantsotsin su na cike da nono? Kala na'am, yace kwarai da gaske. Kala sai Annabi yace fa'amal min wara'il bihar, shikenan ka je kai ta ayyukanka na addinin musulunci a bayan tekuna, ma'ana ka je kai ta yin musuluncinka a wannan lokacin da addini ya samu ƙarfi, kai kuma a shirye kake da za ka yi musulunci, a shirye kake da za ka yi ayyukan alkhairi, za ka yi sadaka, za ka sadar da zumunci tsakaninka da 'yan uwanka, ya kake ta yin musuluncinka a duk inda ka samu kanka ba sai ka yi hijira ba. Abin da hadisi yake nufi kenan. Sai ya ce fa inna Allah, domin kuwa Allah maɗaukakin sarki, lau yatraka amalaka shay'a, ba zai nakasa maka komai daga ayyukanka ba saboda babu hijira a kanka a irin wannan hali. Wannan hadisi yana nan cikin sahihi Bukhari a lamba ta 3923. Malam Professor Zaid yace falyahmadullaha al-'abdul mu'min ala samahati hadha ad-din, bayan Allah mu'mini sai ya gode wa Allah akan irin sauƙin wannan addini na musulunci. Wal yashkurullaha ala ni'matil amn, kuma baya yayi godiya ga Allah game da ni'ima ta zaman lafiya, wal iman, da kuma ni'ima ta imani, almutaha lahu, wadda ita ainihin wato ni'ima ta imani ita ce ta ba da damar ni'imar zaman lafiya ta samu. Fa innaha, domin ita wannan ni'ima ta imani da zaman lafiya, ni'matun la yudrikuha ala haqiqatiha, babu wanda yake iya riska ya gane haqiqaninta, illa man ana min alfitnati fi ddin, sai wanda ya sha wahalar fitina a addini. Ba wanda ya san muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin kana zaune lafiya cikin imaninka, sai wanda ya taɓa samun kanshi a halin kafirai sun gallabe shi game da addini. Amma wanda aka haife shi a cikin musulunci, ya tashi hankalin shi kwance a musulunci, bai san wata tashin tashina, bai san fitinar da kafirai suke yi muminai ba, wannan babu shakka ba zai iya ruskar wannan ni'imar ba. Allahu akbar. Wannan abin haka yake a addini, haka yake a rayuwa. Dukkanin wanda ya musulunci irin musuluncin da sahabbai suka yi, mun ji irin wahalar da sahabbai suka sha, ana dukan su, ana ɗaure su, ana barin su da ƙishirwa da yunwa, ana ɗaukar su ana ɗora su a garwashin wuta, maiƙo da ke tsatsafa daga jikin gadon bayan su shi ke kashe garwashin wutar, Khabbab bin al-Arad. Ana ɗaukar jinjinan dutse a ɗora wa mutum a ƙirji tun yana iya magana har ya koma yana shasshefa, har ya koma yana nishi, har ya koma ya ɗauke kasa magana yana jiran mutuwa ta same shi. Bilal ibn Abi Rabah, a ɗauki mutum a ɗaure shi tsakanin raƙuma guda biyu, sai a kaɗa waɗannan raƙuma dama da hagu, sai su tsinka shi, su yaga shi biyu. Ya kenan, ainihin Yasir baban Annar ibn Yasir. A daure mata kurara a bantare ta gamenanta ga farjinta, a sa ainihin mashi a rinka daddaga farjin nata har sai an yi daddaga da farjinta, ta mutu sannan a ɗauke ta a jefar da ita. Sumayya uwar ainihin Ammar, abubuwa ne karamin da bai balaga ba a daddaura mashi mayu, a sa shi ya zagi Allah, ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mu, akan addinin musulunci. Wace nan Ammar ibn Yasir, waɗannan duk sahabbai sun sha wannan wahala kuma ba komai suka yi ba. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid allazi lahu mulku as-samawati wal-ard. Sai Allah ya ce ni wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam falahum adhabu al-hariq. Wannan abin ya munana wa Allah zuciya, sai sa Allah ya dauki zafi. Ba abin da waɗannan mutanen suka yi ba su sata ba, ba su kawo tashin hankali ba. Su abin da suke so ba wai ta kai kai addini dole ba, su fa ba su ce kai kai dole ba, amma su ka bar su abin da suka zaɓa wa kansu ke. Kuma a jahiliya kowa an ba shi ɗanci ne addinin da yake so. Don haka a cikin Larabawa akwai waɗanda tun kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tawa ga addinin iyaye da kakanni, suka ce ba za su bauta gunki ba. Wasu sun shiga Yahudanci, wasu sun shiga Kiristanci, wasu sun je sun yi nisa a cikin Christianity har sun zama Reverend Fathers, wasu sun zama Bishops, wasu sun zama ƴan kulab, gaba ɗaya ma ba su imani da duk wani abin bauta ba. Su imrul qais da su tsarafa, gaba ɗaya ba su ma yadda akwai Allah ba. Gunki kuma aikin banza ne, they have no regard or respect. Amma duk da haka an kyale su. Amma waɗannan suka zo suka ce Allah kaɗai za su bauta, sai aka ce ba a yadda ba, muna nan ɗin ba za ka yi ba. Shi ne wa ma naqamu minhum, ba abin da suke tuhumar su da shi illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, kaɗai sai dai sun yi imani da Allah. Buwayayyen sarki wanda ya cancanta a gojewa, ma'ana ba dai ya bace ku samu cikin garinku akwai waɗanda suke bauta Allah, sakamakon haka kuma kun sha'awa ku musulunta, ai bai wace. Allah ya ce wulaƙanta ku gaba ɗayan garin sai ya bar ku kafirai ne, ba wanda za a gani a kwaikwaye shi wajen bauta wa Allah. Allah ya samu hujja mai ƙarfi in kuka mutu ya ratsa ku a wuta. To Allah al-Aziz buwayayyen sarki, amma shi ake wannan wulaƙancin akan bayan shi. Al-Hamid wanda godiya ya cancanta a gode ne a yaba musu, ba a yi mishi wannan wulaƙancin ba. Sai Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard, sama da ƙasa da waɗannan suke alfahari a cikin shi na Allah ne, amma Allah yana ji yana gani ana wulaƙanta mishi bayan shi. Sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah yana ganin duk abin da ake yi. Jarabawa ce. Sai ce innal ladina fatalu almu'minina wal mu'minati, waɗanda suka gallabi mu'mini maza da mata, suka matsa musu, suka kuntata musu, suka hana su sakewa, suka takura rayuwarsu akan addini, lahum falahum azabu jahannam, za su shiga wutar jahannama. Ni ai jahannama ta kusa, sai Allah ya ce walahum azabul hariq, akwai gobara, azabar gobara. Me bambanci tsakanin jahannama da gobara? Na'am, in aka shiga wutar jahannama akwai, domin ita jahannama ma'aikata ma'aikata ce dangane da azabar, ba iri ɗaya ba ce. Daga ciki akwai inda in aka ɗauke ka kai za a jefa ka ne cikin gobara, kai ta yin ƙaya a cikin wuta sai ta babbaka ka gwargwadon yadda Allah ya nufa, kuma ba za ka mutu ba. Falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq, ya yi takhsisi bayan ya yi umumi, za su shiga wutar jahannama. A cikin wutar jahannama suna da balbalin gobara da za ta kama su. To jama'a kun ji fa, sannan kai kuma da kake zaune kana tunanin wai kai za ka bauta wa Allah ne a baka lafiya, wai Allah ya ce hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wai mutane kawai su suke kace kai imani. shike din ba za ka shiga rikici ba ba za ka shiga rubani ba ba za a nuka maka tashin hankali ba sai Allah ya ce kwantar da hankalinka wa laqad fatanna alladhina min qablihim amma bayan da manzanni bayan Allah duk an fitine su saboda haka jama'a wannan ka'ida ce amma anan abin da malam yake cewa kada a zauna a samu zaman lafiya ana bauta wa Allah a ji daɗin wannan zaman lafiya a mutunta wannan zaman lafiya a san ƙimar shi a cikin imani ko to duk wanda bai samu kansa a wahala irin waccan ba wallahi bai san darajar wannan zaman lafiya ba bai san ba wannan ya daidai da maganar Umar da yake cewa la ya'rifu al-islamu man la ya'rifu al-jahiliyya wanda duk bai san jahiliya ba to bai san musulunci ba na'am haka nakan ce la ya'rifu sunna man la ya'rifu al-bid'a wanda duk bai san bid'a ba Allah bai san mutuncin sunna shi yasa kuka ga idan aka ce an samu wani ya taba sunna wallahi tallahi ba mu mishi a hankalin jama'a ba shi da sauran wata daraja ba shi da wata kima shugaban kungiya kaza shugaban dariƙa kaza mun nan haba kaza wa yake ba abin da ya shafe mu me yasa wallahi jama'a an haife mu a lokacin bid'a mun tashi a cikin ɗan bid'a mun rayu cikin ɗan bid'a mun sha wahala a hannun ɗan bid'a mun azabtu mun mulaƙantu an tozarta mu an ɓata mu an ci mutuncin mu da haka wallahi ba abin da yake da daraja idan mu sai sunna to wanda aka haife shi a cikin sunna ya tashi a cikin sunna ya girma a cikin sunna wallahi tallahi bai san kimanta ba haka muke ganin shi kamar mu ne ƴaƴan talakawa an haife mu a cikin talauci da yunwa da ƙasƙanci da tafiya ba takalmi jakan makaranta babu ni shugaban ƙasa yake cewa I have no shoes I have no bag I have no kaza yau wannan yau ya gari shi ne shugaban ƙasa ya san darajar waɗannan abubuwan amma ɗan da aka haife shi gidan professor baban shi professor baban shi mai kuɗi a yi mishi wanka a fesa mai turare a shafa mai hoda a cika mishi fanke da cincin da juice a cikin jakan makarantar shi da littattafai a ɗora shi a mota mai iya condition a kai shi makaranta kaico da wahala ya san darajar ilimi wallahi tallahi da wahala ya san darajar ilimi jama'a amma wallahi jama'a mun mulaƙantu akan sunna mun sha wahala akan sunna mun yi tafiya kafan mu ba takalmi mun kwana a tsaye ba bacci mun ɗauru mun tozartu an yi wa'azi a kanmu an ɓata mana suna an yi mana sharri na kuɗi an yi mana sharri na mata an ɓata mu da duk hanyoyin ɓatawa a kan sunna don haka wallahi mun san mutuncin sunna amma wallahi na'am tarihin ka ya gyaru ne zama an haife ka cikin ahlus sunna amma wallahi ka gode wa Allah amma kallon da muke maka wallahi baka san darajar sunna ba saboda haka kana iya bada sunna ga mafi kaskancin abin duniya kana iya sassauci don haka kaga sahabbai wallahi tallahi ba su yi rauni ba ba su sassauta ba me yasa saboda sun san cewa akan wannan addinin kun ji abin da suka rasa me kake tunanin yaro irin Ammar dan Yasir a gaban shi aka sa raƙuma guda biyu suka tilga ubansu suka yaga biyu a gaban shi aka ɗaure uwar shi tsirara ana datsa farjinta da mashi har sai da ta mutu aka gaggaira mai mari aka sa ya zagi Annabi aka kore shi me kake tunani wannan zai sassauci game da manzon Allah wannan zai compromise sunna fa bid'a saboda kujerar hajji ko umara ko geran kuɗi na azumi ko sukari wannan zai sassauta saboda haka kowace rayuwa tana da tata fa'ida idan aka haife ka cikin shirka amma Allah ya maka gandakatar ka samu imani ka rasu a kan shi to daraja ce don za ka rike imani kam saboda ka san kimar shi idan ka haife ka a cikin tauhidin kuma ka taso in kana da tarbiyya to ka san Allah ne ya rufa maka asiri yasa idan aka salla asuba dattawan sahabbai sai su zauna kafin rana ta gama fitowa suna yara hira irin wahalhalun da suka sha annabi yana zaune lokacin yana jin su yana dariya karanta cikin sunna babul masajid riwaya an yi sallah asuba sai su zauna suna wa yara o yuwar haka a makka sai a fito da mu ana ta dukan tsirara babu mai fita a ce saboda imani daga mutum ya yi imani sai ce in ba ka da kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah eh ya ce mishi in da mu da ka faɗe ta haka dai ci a mu ya yi sa sai ce a dan bana bakwai dan bana bakwai dan tanta barani dan tanta barani dan bana bakwai ina ba ta an gani ka san dan tanta bara da ya dan tashi da fice ce bai na wani bara zan haka bai san kimar bai san ya ake abin ba ina ba ta san ba wanda saboda haka jama'a daraja ce malam yake cewa sai mu gode wa Allah akan wannan ainihin irin sassauci na addini ma'ana in aka zauna lafiya sai addini ya ce ba jihadi ai babu hijira ba dan haka ba da ko an zauna lafiya an addini ya ga dama sai ya ce ne dole sai an yi hijira amma kaga addini yana da sassauci zaman lafiya ya faru kuna bauta wa Allah ba takura to shikenan sai ku zaman ku a inda kuke ina fata an gani addini yayi karfi ke malam yake cewa fa innaha ni'matun la yudrikuha ala haqiqatiha illa man aana min al-fitna fi ad-din wa uziya fi sabilillah wannan irin ni'ima ba wanda ke iya rufatta gani haqiqanin ta sai wanda ya fama da fitna a cikin addini aka cutar da shi wajen tayar da addinin Allah wajen tsaida hanyar Allah Allahu akbar zama a garin nan a cikin garin Zariya malamai ne ke wa'azi da aka tabo da za a kashe su jama'a dan adabi da suka dauke su za su gudu da su da suka rasa inda za su shiga da su akwai wani gida ana amarci sai suka dubi malaman da gudu suka yi dakin amare da su aka je a karkashin gado malamai ne masu wa'azi a karkashin gado aka dauke su nan kuma ana ta kalamu an yi disguise an banda kama an dai san ba inda malamin zai shigo nan ana kalamu duk waɗannan malaman sai ku ce abin da suka yi ya tafi a banza saboda yanzu ka tashi ka iya mi'irabi saboda ka tashi ka yi NCE ko ka yi digiri ko ka yi Arabic Hausa waɗannan malaman wai ba su iya Larabci ba ko mai Turan ko menene ba su iya ba ko mai a'a suna da qadama sidiq ka je cikin sahabbai akwai sahabin da har ya mutu ba shi da hadisi biyar har ya mutu ba da hadisi biyar amma kuma sai ka ga Allah ya saka su cikin yan aljanna abin ba karatu bane imani ne sannan sadaukarwa ce gudunmawa ce a wanne irin lokaci a lokacin da Allah madaukakin sarki ya fi bukata sai sa kana da hankali ba ka rena irin waɗannan mutane kana da wayar da kai kana da digiri Arabic Hausa kana da digiri Arabic Islamic Studies kana da masters kai ka yi karatu a Makka kai ka yi karatu a Saudi Arabia a kai medical engineer ne kai medical doctor ne kai electrical electronic engineer in ka ji ana tarihin sa Abu Bakar bin sai ka ji an ce diploma suke da ita sai ka ga yaro ya kada ka fada zuwa shi ya fi sa Abu Bakar bin kai Allah dan kafin turawa ma da baka da uwa da uba dan kasa inji baka san asalin ka ba ko kun fahimta jama'a lallai ne ku riƙa gane darajar masu daraja Allah yana duban yaushe ka gabatar me ka gabatar a lokacin duba abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi game da waɗanda suka yi hijira da ɗumiɗin cewa ya ne la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal sai ce ulaika a'zamu darajatan inda Allah waɗanda suka ba da kuɗinsu suka yi yaƙi kafin a ci maka da yaƙi da wanda shi ma ya yi irin haka bayan an ci maka da yaƙi bayan gaba ɗaya ba ce in yi bambanci duhu guda ne madadi ne ya bayar kai ma ka bayar yayi yaki kafin fatuwa maka kai ma ka yi amma ana duba yaya abin da kai a lokacin da ka yi shi ko kun fahimta jama'a gidan mutum ne ya rushe sai ka dauke shi sai ka kwashe shi shi da iyalan sai ka saka shi a wani sabon gida ka zo ka gina mishi wani a to yana cikin gidan kai sai ka zo kai mishi fenti na bulo ko MTN da wancan da kai mai fenti ya nuna yake da daraja a wurin wancan mai gida saboda haka ku rinka kiyayewa jama'a saboda galibi matasan mu ba su san ma'aunin Allah ba ma'auni a wurin Allah kun ji shi ne wannan ayar la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ma'ana wannan ya yayi wancan ma yayi wannan ya bada sadaka wannan ma ya bayar amma wannan ya bayar kafin a ci maka da yaki a lokacin da ake gumurzu da baƙaƙen kafirai waɗanda aka karanta alqur'ani wani sai ya kwana uku yana ashar saboda ran shi ya baci kwana uku zai yana ashariya saboda danne za a karanta qur'ani a gaban shi to sai ka bada sadaka ka sadaukar da kanka a lokacin da ake gumurzu da waɗannan baƙaƙen kafirai da wanda ya ɗauka bayar bayan waɗannan kafiran gaba ɗaya an riga an kashe su an hallaka su sauran waɗanda suka rage tsoro ma suke bin suka ji karatun alqur'ani suna ga hallaka ta zo ta rage kuma ɗaya ba ce to ku fahimci wannan jama'a da wannan kaɗai ya isa ka gane sahabbai sun fi kowa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a cikin sahabban ka yadda Allah yake raba su lahul lahul ne ma'ana waɗannan al-muhajirin al-awwalin sun fi waɗanda suka biyo bayan su waɗannan al-ansar sun fi waɗanda suka biyo bayan su kowa da gargadan yadda yayi da gargadan san da yayi da gargadan inda yayi da haka ne Allah madaukakin sarki yake aunawa haka duk nema a zamanin su Abubakar gumi jama'a ta fi profesan yanzu muhimmanci a wurin musulmi da musulunci ya sa kan yanzu da professors din ana da su of Islamic law of Islamic studies of Arabic of kaza of kaza of kaza of kaza amma top in ka tara su muryar su kwaya daya ba ta kai bisashashiyar murya ta waɗancan ba masu diploma na fata an gane saboda ka ɗan baya ku rinka sanin da wannan ne Allah yake au an fahimta kamata a ce kana wurin irin gaban waɗannan bayin Allah sai aka zo ana faɗin darajoji to in aka ce kai ka tashi ka faɗi kai waye sai ka ce ai mun slipper wankan su waɗancan ne amma karka ji shi ya ce na yi diploma a Sudan na yi kwalejin larabci a Kano daga nan kuma na ci gaba da karantawa har Allah ya sa kuma aka kawo yanzu na zama alƙali sai kuma sai ka miƙe sai ka ce ni kuwa karan farko digiri ne na shari'a daga Madina sannan na tafi Malaysia ne masters sannan na wuce Cambridge University ne PhD yanzu kuma ni professor ne wannan yana nuna cewa ba ka da tunani irin waɗannan mutanen suka faɗi darajojinsu in aka ce wani miƙe kai magana sai ka ce a ai mu yaron waɗancan shikenan kawai ka yi ta'arifin kanka amma sai kana da hankali ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shi ne kamar ubanka ne a wuri sai babanka ya tashi ya kawo tarihin shi shekarar shi kaza su suka yi kaza yau shekarar shi 80 da kaza a duniya to sai aka zo kanka in aka ce kai kuma sai ka ce ni dan gidan wancan ne shikenan kawai ya isa ka shiga karkashin takallin shi ya fi maka daraja da kai ka zama kana saman safar shi Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka malam yake cewa kun ga wannan ni'imar ta zaman lafiya ko to wanda duk bai san tashin hankali game da addini ba bai san kimar ta ba shi yasa kaga a yau ba waɗanda suke sha'awar tashin hankali duk duniya fiye da matasa saboda bai san tashin hankali wai da yake mako guda ko biyu ko makamantan haka ba aka yi jana'izar ojuku duk yaran inyamurai murna suke suna cewa Allah ya sake kawo musu wani ojuku ɗin amma an kaje ka samu inyamuri ɗan shekara 70 ko 80 ka ce ga addu'a da muka ji yaran ku sune sai ka biya ce ba su da hankali saboda su ya san lokacin da aka yaƙi ojuku ya san bala'in da suka shiga a lokacin ne ba zane ido ya zama inyamuri saboda an yi bala'i sun wahala an yaki sun galabaita yunwa ta raka su sun koma ba abinci suke so ba in ka gan shi kai sai ce namri namri kai ruwa shi ne sai Bahaushe ya sa musu in namri namri kai ruwa kai ruwa ke so namri amma da kafin nan fa Bahaushe ko ya ce musu ido ko a ce ba zane amma daga bayan sai an ce in namri to kaga waɗannan yara ƴan ƙanana ƴan shekara 25 30 har ƴan shekara 40 da yawancin su ba su san me akai ba jama'a kun fahimci wannan da ke ku Allah madaukakin sarki ya taimaka shi yasa ran nan wani da yace ai abin nan ujuku hero ne sai nace a a ujuku was the first Nigerian terrorist in the history nace go and ask your history teacher shine dan ta'adda na farko a Nigeria ba a taba kashe adadin mutanen da ujuku ya ja aka kashe ba kafin shi har zuwa yau kuma ba a taba yakin da aka kashe adadin irin su ba he was the first Nigerian terrorist in the history amma ga ga saboda yara ne ba san tarihi ba iyayen su su da suka san tarihi sun san cewa mugu ne ya ja musu bala'i an fahimta jama'a to amma ka ga rashin sani ne shi yasa ɗayan musulmi sai ne ana karanta musu tarihin musulunci don su san wannan qur'ani da kuke gani wannan hadisi wannan da'awa da kuka ji su albani su ja'far suna yi wallahi tallahi sun zo sun samu abin ne a sama wasu bayan Allah ne suka sadaukar da jinin su da rayuwar su da mutuncin su da sha'awar su da duk abin da kake tunanin dan adam yana kwadayi suka sadaukar sannan irin waɗannan muliyoyin suka samu damar su yi magana a irin wannan halin da ake ciki in da aka zai ƙaryar mu ta sha ƙarya ba a bakin komai muke ba waɗancan su ne malamai ula'ika aba'i faji'ini bi mithlihim idha udhiya aw mantas fa rahmatullahi 'ala al-jami' at-tas'a'ashara darasi na 19 daga cikin darussan da muke ɗauka a cikin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki أن حكم الهجرة لم ينسخ كركت أتم باء عائشة تاتي وأن تم المهاجرين تباب هجرة أيوم كتبت أن شافي هجرة كينا ما لم يتي با شافي حكم تي هجرة با بل هو باق إلى يوم القيامة هرتاش الدنيا أقوي هجرة يدل بهذا دليلا بكتبت دوانا أولا نفوكو أن عبد الله السعدي رجل من بني مالك ابن حنبل عبد الله السعدي ولمتنه daga cikin kabilar مالك dan حنبل انه قدم على النبي صلى الله عليه واله وسلم في اناس من اصحابه سنجسو tare da annabi صلى الله عليه واله وسلم a cikin mata tawaga ta abokan shi عبد الله السعدي فقالوا da suka iso sai suka ce احفظ رحالنا da Allah tsare mana abeban hawan mu summa tadkhul sannan sai kai ainihin wato ka shigo ko kuma kular mana da tantunan mu da muka sauka sannan ka shigo wa kana asghar alqaw daga ciki shine dan karami dan haka sai suka ce to kai eh bari mu shigo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga dabbobin mu nan mun sake su ka kakkama su ka daddaure su ko kuma da tantunan mu nan mun ainihin wato fito ka ji ka rubuce mana su fa qada lahum hajatahum yabiya musu bukatar su akan duk abin da suka sashi sun makalu su annan sai suka ce udkhul to shigo fa dakhala da ya shigo fa qala ay rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hajatuk kaifa bukatarka yanzu mun ji tasu bukatar a wurin ka shine ga aikin da suka sa kai musu sune nan ya ku kai kuma me kike bukatarka qala sai yace hajati tuhaddithuni an qabati alhijra ka fada min shin hijra ta ainihin wato yanke ne fa qala lahu sai manzo Allah yace hajatuka khairun min hawaijihim bukatarka tafi bukatar su alheri لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو هجرة باتا ينكيوا متكر اقوي ياكن مكيا متكر اقوي مكيا وطن بسكي كاو پر مكي وطن دا اكي ياك ارسو بان اترمشو سو كسر توزر تا الدين تو هجرة باتا ينكيوا domin na farko imma waɗannan makiyasi galaba akan mu'minai kadan suka galaba akan mu'minai dole mu'minai su hijira kaga shi akwai hijira kenan ko kuma mu'minai su galaba akan su to in mu'minai suke galaba akan su kaga su mu'minai za su zauna a wannan halin babu hijira kenan shi kuwa yake a cikin addinin musulunci to ibar guga ne wata ran kai kai nasara wata ran ayi akan ka a ƙarƙashin wannan ku kiyaye hijira ba za ta yanke ba matukar akwai makiyan addini da za su nemi rusa addini in kuka tashi in ma ku nazari za mu iya da waɗannan a'a ku sai ku gudu hijira za mu iya da su e sai kuka tashi kara da su kuma sai suka yi nasara a kanku shikenan sai ku gudu wannan gudun ba kaskanci bane hijira ce wannan hadisi yana nan a cikin littafin sunan nasa'i malam sai yace wa fi sunan nasa'i mukhtasara har yau a cikin lidda wato musnadul imam ahmad wannan hadisin ya zo cikin musnadul imam ahmad sai kuma yace wa fi sunan nasa'i mukhtasara a cikin ainihin littafin sunan nasa'i hadisi ya zo a takaice da lafazin cewa la tanqatu'ul hijra ma qutilal kuffar hijira ba ta yankewa matukar ana yakar kafirai wannan hadisi yana nan a cikin mujallabi na 7 shafi na 147 a cikin littafin sunan nasa'i yanzu kun ga wannan hadisi da dukkanin lafizan shi suna tabbatar da akwai hijira ko babu akwai a ce can Aisha da tace babu hijira ta kaidu da cewa a yau saboda ta auna yadda hali ya hukunta ni dan haka a kowane zamani muna buƙatar malamai waɗanda suka amsa sunan su na malamai domin su fassara mana nassoshin shari'a yaya ma'anar hijira yaya ma'anar jihadi yaya za a gudanar da hijira ya za a gudanar da jihadi in ba haka ba aka samu yan harbatumati to al'ummar musulmi za su samu kansu a mafi munin halin da tarihi bai taɓa shaidawa a kansu ba ba'un hadisi na biyu ko dalili na biyu wanda ke nuni cewa akwai hijira عن أبي الخير لدى أبي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه جنادة بن أبي أمية يفتع أبو الخير تيوى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله ولمتنتكن سهبيتي أمن ذن الله إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت وسمت أن يفتنا تيوى هجراتا ينكي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah yace innal hijrata la tanqata ma kana aljihad matakar akwai jihadi to hijira ba ta yankewa domin suna lazimta juna jihadi shike jawo hijira hijira ita take jawo jihadi ba fara yin jihadi ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi hijira sannan aka zo aka fara yin jihadi dan haka hijira jihadi ke biyo bayan ta jihadi na kuma biyo bayan hijira wannan hadisi yana nan a cikin littafin musnad al-imam ahmad shi ma hadisi ne sahihi bayan da malai ya gama kawo waɗannan hadisi sai ce qala ibn hajr fi sharh al-fath fi al-fath fi sharh al-hadith as-sabiq al-mushar ilayhi fi al-fa'idati as-sabiqa ibn hajr da ya cikin fathul bari game da sharhin hadisin da ya gabata a cikin ainihin wato fa'idar da ta gabata ita ce shi ne hadisin ainihin asali da Aisha da ta yi fatawa ga waɗannan almajirai nata da ya zo sharhin wannan hadisi sai ce hadisin kana al-mu'minuna yasirru ahaduhum biduni ai da mu'minai suna gudu ɗaya daga cikinsu na guduwa ne da addinin shi inda kuma ta da wannan shi ne hadisin Aisha al-hadis ma da ya ce karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi asharat Aisha radiyallahu anha إلى بيان مشروعية الهجرة عائشة الله يقرأ متى يرضى تايموني نزوى بياني توى هجرة شريعة شريعة تثبت دائتا وأن سببها كما عائشة تنانفين توى أبنك جي هجرة خوف الفتنة سيرم فتنة ود مكيا بكافرين ستي أيدهم فتنة مؤمني والحكم يدور مع إلته Aisha na nufin sai malam yace to kaga hukunci na kewayawa ne tare da dalilin da ke sabbaba shi misali me ke sai ka kai ta mama misali rashin ruwa kaga duk sanda ruwa ya samu kenan hukuncin ta mama ya fadi mai ke kai ka kai ke mama rashin lafiya kaga duk sanda ka watsake kenan to mama ta tashi shine al hukmu yaduru ma illatihi dalilin da ke kawo kaza to in akwai dalilin za a yi abin in babu dalilin ba za a yi abin ba dan haka sai ce fa muqtabahu abin da ke hukunta ita hijira أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق دون ديسا مدامر يبوتا والله دون ديسا مئنتي لم تجب عليه الهجرة هجرة بترجب أكيشوا منه وإلا إذا ديسا مئنتي يبوتا والله إن ديسا مكنشوا وجبت في هجرة أيهم تاوجبا وما بأننا ننشكين فتهم باري مجلد ونبقل سافي نتريدو بأشرين دكرا wannan mas'alar tana daga cikin mas'aloli masu muhimmanci musamman a waɗannan zamanin waɗanda dole ne a tsaya a fayyace su abin da ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin hijira ya bar makka zuwa madina ya kamata a tsaya da kyau a yi nazarin ayoyin da kuma hadisan ba wai annabi ne da kanshi ya ga kafirai sun yi yawa ga zina ga shan giya ya tashi ya bar makka ba a'a mutanen kasan ne suka kuntace shi suka hana shi bautar Allah kuma suka yi yunkurin za su kashe shi sannan sai bar gari a yau akwai matasa da yawa suna hijira daga garurukan su dalili saboda ana shan giya a garin dalili saboda ana zina wannan irin fitina ta fara faruwa ne a kasar Masar a Afrika din nan sannan ta gangaro zuwa Sudan sannan ta gangaro zuwa Nigeria a 1987 a lokacin da aka saka wa matasan kasashen mu dinnan cewa yanzu kuna musulmi kuna karatun alqur'ani da hadisi za ku zauna a cikin garurukan da ake shan taba ake shan giya ake zina ake sata ake kisan kai ta haka wajibi shine ku tashi ku hijira ku koma bayan garuruka koma wasu dazuka inda za ku kafa garuruka na musulunci wannan bid'a ce mafi munin bid'a ya kamata duk wanda ya fahimci karatu to ya ainihin san wannan amma kai ce babbar fitinar da ake fama da ita ita ce mafi yawancin matasa a Afirka sun yi karatu ne ba tare da jagorancin malamai ba mana ƙarfin hamasa ce da kishin san addini ya turfasa su suka je suka iya karanta alqur'ani amma fassara shi da fitar da hukuncin shi fa wannan akwai rauni a cikin matasan haka abin yake dangane da hadisi sakamakon haka duk wata aya da ta yi magana hijira ko ta yi magana jihadi za ka zo ka samu mafi wurin da ta fi shan wahalar mummuna fassara ita ce ainihin kasar Afirka din malamai suna da ka'idoji na fahimtar nassoshi na shari'a amma dai daga cikin ka'ida mafi girma ita ce ka je a koya maka amma lokacin da ka shiga jafa'in cewa su malaman ba sa ƙaunar Allah su malaman sun zama malaman gwamnati su malaman sun zama malaman ƙarshen zamani to a lokacin kuma sai mu ga wa zai karantar da kai shine zai kai ka zuwa ga ka karantar da kanka ko kuma iko ku karantar da kanku to wannan kuma idza lam yakun min fata min Allah aun fa akthar ma yajmi alayhi ijtihad matashi din bai samu taimakon Allah ba irin wannan to sai jawo kansa alkaba'i da kuma musulma saboda haka jama'a ku duba kenan da annabi ya samu damar ya ci gaba da bautar Allah a yadda yake a Makka din nan kenan ba zai bar garin ba abin da ya kamata kenan mu fahimta jama'a a contemporary Nigeria a irin yadda Nigeria take a yanzu da masu tauhidi da masu shirka da salihai da fasikai ga zindiƙai ga waɗanda suka yi imani da Allah kuna samun damar kuna yin da'awa na'am kuna bautawa Allah na'am to ku ci gaba da'awar tana tasiri to amma matasa suka ci da zuci to ai ga aya kaza ta ce ayi jihadi to ai ga aya kaza ta ce ayi hijira sai a ce kai ce Allah sarki wannan ayar da hadisin da zaka hada su ka koma ka gabatar da su a gaban tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka gane kyakkyawar fassara ba a tata ana yi mafi waɗannan tsanani shine ana shirka a saman Ka'aba da annabi na kewa Ka'aba yana tawafi da annabi yana fuskanta Ka'aba yana sallah amma a saman Ka'aba da ciki da wajen Ka'aba menene gumakari amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba zai ci gaba da ibada da da'awa ba sai an yi wata zanga-zanga wanda za a kwashe waɗannan gumaka ko kuma yace tun da garin nan da gumaka ba zai yi yana bauta Allah ga gumaka ba dole sai ainihin ya bar garin annabi bai fahimci haka ba domin hakan ba daidai bane fahimta mafi inganci ko ita ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muke gaya wa matasa shine ku je ku dauki dabi'a irin dabi'ar malaman kasar Hausa ta asali tare da cewa karcho da yawancin matasa ba su san al'adar malaman kasar Hausa ta asali ba asali malamai a kasar Hausa asalin su yan gwagwarmaya ne asalin malamai a kasar Hausa yan kayan sauyi ne ba sa sassautawa duk wani nau'i na sabon Allah kuma ba sa shiga ciki malamai a kasar Hausa kuma ba jan baki suke suna shiru ba suna fitowa ne suna datse kwana da dandali suna wa'azi suna bayyana mecece shari'ar Allah sannan kuma a wani gefen suna ware dalibai na musamman waɗanda ake koyar da su karatu wanda nan gaba za su zama malamai wannan shine tarihin malamai a ƙasar Hausa yadda kaga ƙasar Hausa ta zama din nan malamai suna cikin soro suna karantar da hadisi da fiqh da larabci wasu suna bayan gari a tsangaya suna karantar da alqur'ani wannan ba shine tarihin malanta a ƙasar Hausa ba tsoro ne da firgici da rashin zage da gwagwarmaya ya kai asalin aka kawo karatu ya koma soro gaba ɗayan shi karatu ya koma tsangaya gaba ɗaya wai duk wanda yake so ya biyo malami malami ya gaya mai a zauren sheta shi ya tafi malamai a ƙasar Hausa abinda suke shine ranaku suke ajewa suna tara mutane suna karantar da su masallatai suke bi tsakanin magriba da isha ko bayan sallolin azhar suna yi mutane wa'azi da haka ne aka yi malanta a ƙasar da haka kuma ƙasar ta kai zuwa inda ta kai har san da ainihin a tarihance ta lalace don haka abin da yake wajibi a kowace anguwa a samu wani malami ya samar da masallaci ko makaranta wannan masallaci ko makaranta wajibi ne matakin farko su zama suna da cikakken yanci don haka a wancan lokacin malamai a ƙasar Hausa sarakuna da masu kuɗin anguwa ba sa gina musu masallatai malamin zai zage ne da shi da almajiran shi ya hau sama ana jemo mishi tubali yana kwabawa su gina masallaci da kansu don haka duk abin da yake gaskiya ce ba za su yi kowa ragayya ba don babu wata gwamnati da ta ba su fili babu wata gwamnati da ta ba su taimako babu wani attajirin birni da ya kawo musu kuɗi matasa idan kuna so Najeriya ta jaru wannan shine matakin da za ku ɗauka amma za ku gina masallaci alhaji wani ya zo kawo taimako mai martaba sarki wani shi zai buɗe muku dan kaza shi zai kawo kaza dan siyasa kaza shi zai kawo kaza za ku gama gina masallaci tsaf za ku gama gina makaranta amma ƙayya kuke ba za ku iya gwagwarmaya ba gwagwarmaya dakan daka shi karɗaka tankaɗan bakin gado ce malami ne daga shi sai ɗaliban shi su ne suke tsaya don haka sai su jijjiga kowa su jijjiga ko'ina don haka yau shekara 200 da a yar ɗan hodiyo sai da ta jijjiga duk gaba ɗayan yankin Afirka ta yamma amma je ka ga masallacin da aka yi ta je ka fi barin shehu ka ga masallacin mutum 60 ba za su iya shiga cikin masallacin ba a yanzu saboda ɗan ƙarami ne amma wannan masallacin shi ne ya zama almarkazul islami lidda'awa ila alkitabi wa sunna wa ala manhaji salafin umma ya zama ana faɗin gaskiya daga cikin shi ba a shakkar kowa saboda ba wanda ya bada fili aka gina masallacin ba wanda ya kawo gudunmawar shi ba inda suka je kaskantar da kansu domin neman buhun siminti ko kuma taki ko wani abu ba haka suka yi da'awa mai ƙarfi ba haka matasa ku san wannan tarihin abu na farko kenan abu na biyu ku zage game da karantar da mutane tunda matasan da zaka ga sun tara anguwa suna da ilimi amma anguwar ta yi tsit wasu malaman islamiya ne, wasu malaman hadda ne, wasu matan aure suke karantarwa. Me yasa ba za ku samu ɗaya daga cikin masallatan ku mai da shi cibiyar da'awar ku ba a masallacin na kungiya kaza ne, ita kuma kungiya tana da nata manufar, masallacin na ɗariƙa kaza ne, ita kuma wannan ɗariƙa tana da nata manufar. Me ya hana ba za ku kafa naku ba? Me ya hana ba za ku kafa taku makarantar ba? Idan da haka ba ta samu ba, me yasa ba za ku samu lasifika ku rinka yawon wa'azi anguwa-anguwa kararo-kararo ba? Ku je ku ɗaura lasifika a jikin falwaya, ku ce kuna da wa'azi yau, ku samu wani fili, ba sai kun je kofar gidan Hajiyana ba, ba sai kun je ko'ina ba, ku je ku faɗi gaskiyar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da annabawan shi. Da haka ake takura ɓarna, sakamakon takura ta ce ta wargaje, daga nan sai ka ga alheri ya taso na ƙasa. Amma a yau a zaliyar nan da ake mata kirari birni ilimi, akwai anguwannin da an ka je za ka ji su shiru, amma sai a ce anguwar cike take da malamai, cike take da malamai, sai ka ga malamtar waɗannan malaman ba ta hana duk wani ɓacin tarbiyya da saɓon Allah ya danne cikin waɗannan anguwannin ba, saboda babu da'awa jiharar. Annabawa kuma na daga cikin sunnar da'awarsu, ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعوة أما باواكين سنية سنية أبيني سنية سمر واسنية شيلا سننكم سيد دعوة أساكي خلقنا حتى أما باواسكي سيدا كمتا ساكن جعب دعكي. Da haka kowa ya dubi kanshi tukuna, ka iya karatu, ka cancanta, to in ka je za ka tsaya a kan abin da ka san za ka iya, ka tashi ka yi da'awa. Duk anguwar da ake haka, ku sa ido bayan shekara goma za ku ga duk wani maɓarnaci ya kauce, za ku ga duk wani wurin ɓarna ya lalace, za ku ga duk wani shashanci ya ja baya, sannan za ku zo ku ga 'ya'yan anguwar sun zama jarumai, sun zama sadaukai a kan duk abin da suka sa kansu. Ba don komai ba, saboda akwai ne, akwai karantarwa, akwai motivation, akwai sanya ƙarfin gwiwa, akwai sanya karfashi, akwai nuna musu cewa su mutane ne masu ƴanci, iya ne ba bayi ba. Amma duk anguwar da za a same ta ta yi shuru bayan kwana biyu, abu na farko da zai fara dannewa shi ne ƴan anguwar za su fara shaye-shaye. Daga shaye-shaye yanzu za ka fara jin sace-sace, daga nan za ka fara jin cewa an fara kashe-kashe, me zai biyo baya daga nan sai ka ji an fara ƴan mata ciki, shikenan anguwa ta watse. Sai da ka matasa, dunaku adda'awa, wajibi ne ku yi da'awa. Ku je ku ga ƴan uwanku ansarus sunna a Sudan, yaro dan shekara 27 sai samu lasifika ta masu saida fiya-fiya, zai zuba mata batun. Ba ka rana tsaka sai ka gan su su 50 a gari, sai ce take kasan waje ake aiko musu da kuɗi, saboda shi jahili ne abin da yake gani, ba za a iya ware kuɗi a wa addini aiki ba, sai dai in wani ne zai aiko daga kasan waje. Dan ansarus sunna kowa shi ne zai je su lasifika da kanshi, ya je su batu da kanshi, a zo a zauna a nuna musu ya ake da'awa, sai a ce su shiga kasuwannin cikin gari. Wannan zai tsaya an yi sallah azhar sai miƙe innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, cikin minti biyar ya isa da wani sako. Wannan zai daidai kofar kasuwa ya tsaya, wannan ya je daidai asibiti ga mata nan sun zo awo, ya je musu minti biyar minti goma. Wallahi dole ne, kamar yadda na faɗi wannan, we must convey the message, dole ne a isar da sako da annabi ya bari a hannun mu sallallahu alaihi wa sallam. Musulmi su ne evangelist na gaskiya, su ne ƴan yaɗa bishara, saboda sunan annabin kenan a cikin Alƙur'ani, al-bashirun nadhir, annabin da ya zo da gargaɗi, annabin da ya zo da al-bishir. Me yasa musulmi suka ja da baya? Mota haya za ka shiga a Lagos, daga anguwa zuwa anguwa, sai ka ji wani ya miƙe ya ce maka shi ne bishara ne. Me yasa ba za a yi haka nan ba? Asibiti za ka ga an je an tara mata, sai ka ga an samu minti 30 ana musu wa'azi, me yasa ku duk ba ku yin haka? me yasa al'umma ba za ta lalace ba ayo ku cewa anguwannin garin nan namu na Zaria akwai yaran da sun lalace ba su da ban sha'awa ko kadan me yasa duk wanda ka gani mai ban sha'awa baki sitik ka ba madan sha'ayi duk wanda ya buɗe murya zai magana kamar ragon layya muryar shi ta canza duk wanda ka gani mai yake yi saboda kullun a cikin buduwa yake idan ka ga ɗan matan su idanuwan su kamar tsamiya ba su da kunya sun yi kadau kadau kowace shegiya an zubar mata da ciki so uku zuwa so bakwai wacce albarka irin wannan anguwar za ta yi duk wanda ya kuskure ya zo ya gida a tsakanin su ya shiga uku shi da zuriyar shi me yasa saboda babu adda'i ila Allah babu mai da'awa zuwa ga Allah amma an kaje sai kaje an ce malamu ya sauke kurkudu ya sauke dan tsarani ya sauke kaza da kaije karantu ya yana nan a anguwar sai kaje ka same shi a gauran shi ba ruwan shi da kowa in kaje sai ka samu daga cikin mafi lalacewar anguwa akwai ƴaƴan shi sai ka samu matan shi tana sai da wuri amma shi yake karantar da risala da kurkudu da mukhtasar anguwar amma matan shi na sai da wuri dan shi kuma shi ke tara kayan sata saboda wai shi abin da yake fahimta ai ba wani abu ne da'awa ba mutum ne zai gaure ya same ka ya kwanta ka karantar da shi muhtasar halilu ya tashi ya tafi kalla akhta'ta khat'an jasima kai mummunan kuskure wanda gashi ne ya battarin akanka lazimi ne jama'a adda'awa adda'awa aljahariya a tara mutane a karantar da su ku dubi duk inda ka cewa kasar Hausa din nan zaka ga daular Usmaniya za ta kata masallaci a kofar gidan sarki wannan syllabus ne na dan sabbi yake so a yi aiki da shi shine a karantar da mutane Qur'ani a musu tafsiri a karantar da mutane hadisi sahihul Bukhari a karantar da su tausibi da fikr ita ce risala sannan fada da ka gani wadannan almajiran dan hodiyo ne ba fada bace ba fadanci ake ba zaman fatawani shine ya gama karantar da jama'a karfe 7 sai karfe 8 za a watsi ne gona mun shago ne kaza to wani yana da mas'ala ko to sai ya dawo kuma sai ya zauna a babban zaure a gidan shi sai ka zo kai gaisuwa akramakallah baba ta ce haimata ta wuce kwanakin da take yi gabayani sai ce kaza za a yi sai ce Allah ya saka da alheri sai tashi ya tafi shine ma'anar zaman fada din amma da suka lalace babu karatu sai aka koma ana ne ana tsibiri ana gunna ana guntsuguni amma asalin kun ji tarihin kenan idan baka san wannan baka tafi malamai shi maka tarihi karanta al-thaqafatul arabiyya shi professor galadanci tsayin doktor Ali Abubakar waɗannan ƴan Najeriya ne na farko wanda suka karatu a addinin musulunci da larabci suka bincike mai zurfi suka danyana mana suka rubuta mana menene tarihin wannan ƙasa ta mu mai albarka ya akai muka samu kanmu a irin halin da muka samu kanmu a yanzu shine asali da farko malamai sun bar asalin aikin su kuskure na farko kenan saboda haka makarantu da malamai suke tafiya suna kafawa a bayan gari tsangaya wai su ba ruwan su da kowa ne ba sa son rikici ba za su iya hayaniyar gari ba a'a annabi ya ce al-mu'minu allazi ha yuhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'minu allazi la yuhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum musulmin da yake cudani da mutane ka shiga cikin su ka shiga kasuwa ka shiga gosu ne ya rika ka ka shiga kai mu'amala ka siyasa siyar maka kai dangin ka ne mutanen ka ne in ka ce ka fi su to dan me za ka gyara su ba an ga baka fi su da dan me za ka kyamace su ba ka da hujjar da za ka ce mutanen da aka haife ka cikin su za ka koma gefe guda kai ka zama wani kai ne mai tsarki tahiran bu tahiran to ka zauna cikin su annabi yake to zaman ka cikin su kana zaune su cutar da kai su maka kaza ka yi hakuri to kafi alheri fiye da wanda ya koma gefe guda baya cudani da su balle su cutar da shi balle ya hakuri sai da haka jama'a matasa kun ji wannan in dai transformation da transition idan har gyara da ake so a yi daga waccan barna a dawo zuwa gyara idan har ana so a yi sauyi daga irin wancan hali zuwa halin da ya dace matasa ku je anguwanninku ku kafa makarantu in kuka tashi kafa za ku iya ba sai kun nemi taimakon kowa ba ku nema a wurin Allah wahdahu la sharika lahu ku samu ku sai fili cikin ku a sanna suke sadaukarwa wani ya gaji gidan gado sai ya raba biyu sai ba da rani da haka aka fara musuluncin kai ba za ka yi irin abin da su Abubakar da su Usman suka yi ba wani dan kasuwa ne sai ya ce duk ƙarshen mako zai rinka kawo naira 2000 wani ma'aikacin gwamnati ne ya ce duk ƙarshen wata zai kawo 3000 kar ku dauka wa kanku ya ce wa sai kun marmaza kun gama a cikin shekara kaza a'a za ku fara ne abin a hannun Allah ne amma abin da ake nufi shine ku yi abin da zai zama da kanku kuka yi abin sai zama kuna da yanci amma ku zo ku fara shikenan sai a ce muku a to abin maku ne ku ba kaddamarwa kaddamarwa eh kuna da kudin kun tara me ya za ku kira kaddamar muku ku gina abin ku ku shiga ku karantar da mutane addinin musulunci sannan ku kawo lashifika ku sa ku yi wa'azi mai Allah ya ce mai annabi ya ce ku wayar da kan al'umma ku yi tarbiyyar addinin musulunci ku gaya wa musulunci what is the true message menene sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama na gaskiya din ku ba da kofa kowa ya zo ku buɗe kunnenku a yi muku tambayoyi ku shiga cikin jama'a ku yi mu'amala da su ku yi musu wa'azi ba haka ake gyara al'umma amma ku koma bayan gari ku ce ƙasa ta lalace da nufin hijira kun yi ta'adi kun yi ta'addanci Najeriya ta lalace gaskiya ne amma ina son ka san Makka ta fi Najeriya lalacewa a sadda annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam amma annabi zafin addini da sababbin ayoyi da suka saukar mishi bai dumama shi yace bari ya tashi ya bagarin ba zama yayi ana shan giya da burkutu a gaban shi yana yi musu wa'azi su faɗi bakan magana su zagi Allah su tsine wa alqur'ani duk da haka a tashi a karantar a yi wa'azi to lokacin da sai ga abin fa duk da daukan zafin da suka yi amma musulunci yake rinjaye sai suka ce wallahi ba za ta yi ba sai an kashe annabi sai an yi kaza to a lokacin ne Allah ya ce to tashi ka gudu ka bar musu gari sai haka kun ji dan haka jama'a hikimar da ta sa cikin ɗarurrukan da ta tafi da muke da su a makarantar nan dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam na ɗauki wannan littafin shi ne na farko ingancin littafin game da abin da yake kawowa na biyu tafiyar shi daidai da zamani na uku waɗannan irin darussa da yake cirewa sannan na huɗu darussan yana cire mana su ne a ƙarƙashin alaƙar tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma alhamdulillah zan iya bugun ƙirji da cewa tun daga rubuta wannan littafin har zuwa yanzu da muke karanta shi ni ne mutum na farko da na sanya karatun shi ina karanta shi ina sharhin shi sarki ya tabbata ga Allah wani almajirin mai littafin da muka haɗu bara waccan nake ce mishi yanzu mun kai kusan kaset 40 da wani abu yace sarki ya tabbata ga Allah kaset nawa za a yi nace ila ma sha Allah hatta Allah ya shi yace to nace sharhi ake wa littafin saboda tarihin manzon Allah ne a duk duniya kaf babu tarihin da yafi wannan albarka darussa ne daga cikin tarihi mafi inganci da nagarta hasken rayuwa ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira rayuwar manzon Allah darasi ce abar koyi ce abar kwaikwayo ce abin duk da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kokari ka fahimce shi albarka ce haske anan yake cikin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wan najmi idh hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba bata ba bai taba kaucewa ba wa ma sahibukum bi majnun bai taba yin hauka ba iskokai ko aljanu ba su taba shafe shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam duk abin da yake fadi alheri ne wahayi akai mishi shi kadai Allah ya wakilta akan wannan alqur'ani cewa ya tashi ya fasara mutane alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan ka fasara mutane abin da aka bayyana musu dan haka na'am rayuwar manzon Allah kaf haske ce alheri ce babu kuskure babu tarzaro a cikin ta babu kamtati dan haka abubuwan jidda ka gani a cikin alqur'ani to manzon Allah ya fassara su imma da baki imma da dabi'un shi an tambaye Aisha yaya dabi'un ne gidanki take kana khuluquhul qur'an qur'ani ne dabi'un shi dai Allah ya fadi a cikin alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innaka la ala khuluqin adhim kana da dabi'un kyawawa dabi'un girma da mutunci wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimta a ƙarƙashin wannan jama'a wallahi dole ne a fuskanci yaya rayuwar shi take in ba haka ba sai ka dauki aya ka fassara ta ayar ta yi gabas kai kai yamma ayar tana cikin gari kai kuma kai dawa nan ta baka kuma kace qur'ani da hadisi kake aiki da shi ka kauce wa tarihin manzon Allah dan haka komai ya rikice maka Allah madaukakin sarki ya taimaka haka jama'a matasa ɗan Najeriya a Najeriya nan a yadda take a yau ka'ida ita ce mu tashi mu ta karantawa wanda duk yato gane mu sai mu tsaya mu dubi wai ma tukuna ya kai a kula shi abu na farko tukuna kenan ya ma kai a kula shi domin akwai wanda yake kawai an ɗauko kwangilar shi ne ya tsogale ku don ya kau da hankalinku daga asalin abin da kuka fara na sha faɗa a matasa wannan kana saka karatun ruwa misali na anguwarku ko kana saka arba'un hadith a anguwarku shikenan sai a ce za a zo za a yi wa'azi na ƙasa za a yi wa'azin maulidi za a yi kaza za a yi kaza a zage ka a zage uwarka a zage ubanka in kai dan bana bakwai ne shikenan kana zuwa sai ka ce domin ji abin da kuka ce don haka mu ma ku zo ku ji me za mu ce shikenan abin ya zama MPN da PRP ya zama Nehu da MPC ya zama CPC da PDP ya zama siyasa ya tashi daga addini amma da'awa kana fara ta sai ka ji wani ya taho tsogalar ka ayya wato shi ba shi da da'awa kenan abu na farko da ya kamata ka fahimta wato ba shi da abin da zai tallata ba shi da abin da zai kirayi mutane dan haka sai ka ga wannan kadai ya ruguza darajar shi daga ka saurare shi wallo ma ka dubi me yake cewa karkashin haka idan ka ci gaba da bayyana wannan gaskiya sai ka gajiyar da duk wanda zai zo yana fada da kai ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu kana farawa za a yi maka tunanin talauci ne dame ka dan haka za a kokarin ganin menene aka ga kana bukata kana gidan haya ne sai a ce za a baka gida kana hawa tsohuwar mota sai a ce za a baka sabuwa a gaure ne kai kana kwana ɗakin gaure sai a ce za a baka mata to sai ka yi taka tsantsa mutanen nan suna cewa za su rusa matasa masu da'awa ko da zai kai ga su ba su ƴaƴansu ne mutumin da baya ƙaunar ka ya ɗauki ishi ya baka don ya rusa ka wannan ka san cewa lallai in baka faɗa ka ga haka ba to lallai kana daga cikin wawaye ba ka matasa sai ku lura da ka fara sai a ce to kamar ka kana yawo a ƙasa baka da mota sai ka ce a to kai waye kai ba a bakin komai kake ba nan da Allah ya ga dama zai baka mota kamar ka kana gidan haya sai ka ce ba ko na gidan haya aka haife ka ya za ka iya raba tarihin rayuwarka da gidan haya in an kyamatar da kai kamar ka kana gidan haya to kai kuma a gidan haya aka haife ka ba ka an dauki gida an baka sai ka ce to kuma su koma su gyara wancan tarihin a sake haihuwa a gidan ubanka ba gidan haya ba za su iya wannan kana jiya ba shi suna neman su ruda maka rayuwa ce wace an shirya za ka je ka ga gwamna yo ganin gwamna ganin Annabi Muhammadu ne duk duniya da lahira wanda aka ce za ka kai ka ganshi kar ka dauka wani abin tsimani na ka ce za a kai ka ta Annabi Muhammadu to ka fara tsima mu wanka ka gyara ka buga waya yaya ba ku zo ba har yanzu yawwa to kuma ba wanda ya ishe kai ka ganin Annabi Muhammadu sai Allah sakamakon haka kar a burge ka da za a kai ka ka ga wani kowane ne wannan da za ka je ka gani in lokacin zaɓe ya fito kai ma ka fito da takardunka ka gan ka tsaya takara in ba ka firgita shi to kujerar da za iya munafasar ta, kujerar da za iya yayasar ta, kujerar da za iya takarar ta, ganin wanda ke kan kujerar abin birgewa ne, kalla. Amma kujerar da annabawa da manzanni da duk wani mai daraja da isa ya kalamarta bana ita ce kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka in dai ba manzon Allah ba kai ka gani ba, wallahi tallahi ka ai maka barazana. Kuma manzon Allah kanya mu wani ya ce maka zai kai ka ga manzon Allah a nan duniya ko a lahira. Hanyoyin ganin manzon Allah hanyoyi ne na musamman. A ƙarƙashin wannan da ka fara da ayati a ce za a kai ka za ku zauna da gwamna, za a kai ka za ku zauna da minista, za a kai ka shugaban ƙasa yana son taro da ku. A je a tulo muku abinci sai a sa CCTV ɗan ƙaramar kamera can, security suna kallon ku suna ta dariya. Mutum ɗaya ya loda abincin mutum biyar saboda bai taɓa ganin irin shi ba, da ya fara ci saboda mai koyayi yawa da nama mai zaƙi sai ji ya ƙoshi sai gan shi sai ga biyar yana cewa a samo mai loda. Kai, tun daga Habuja har Gombe za a zuba maka gafa duka. Duk sai kun lura da wannan, ba haka da sai ka fara da awa kwana biyu shi ke nan sai su silence ɗinka sai ka ji kayi shiru. Sai kuma ka zo kana ta tawili sai kunna tsoma tasa. In ba haka ba za ku iya wannan aiki na gyara ba. Waɗannan malamai na ƙasa Hausa su ɗan godiyo da kuka ji, ba zama suka yi ba, tashi suka yi suna da sana'a, suna karantarwa, suna da'awa, suna fatawa, suna yin duk abin da malami ya kamata yi, da haka suka yi da'awa. Amma ka koma ka zauna baka aikin komai, abu na farko shi ne sai ka buƙatu wani ya baka. To da zaran ka buƙata wurin wani to ƙasƙanci ya same ka, inde ba Allah ba ne. Amma Allah izza ce ka ɗaga hannu ka ce Allah ni talakanka ne, faƙiri ne ba ni, wannan daraja ce, ɗaukaka ce. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ne ya ce roki ni kuma zan amsa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-ishiruna, darasi na 20 daga cikin darussa masu albarka a ƙarƙashin tarihin fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Yaqulu Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, babban malami Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, malamin Usaymin ne, rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji ƙanshi, yace idza arada Allahu izhara sharafi anbiya'ihi wa asfiya'ihi bi sifatil kamila, idan Allah ya nufi bayyana ɗaukaka wato daraja ta annabawan shi da kuma zaɓaɓɓun bayi daga cikin bayin shi da siffofi na kamala, qarana bihim an-naqisina fiha, sai ya gwada su da waɗanda suke naƙasasshe naƙasassu ne a wajen waɗannan siffofin, min al-musta'iddina, ko haka ne, min al-musta'iddina lil-kamal, daga cikin waɗanda suke shirye domin ainihin son kammala. Ma'ana in Allah ya nufi ɗaukaka bayyana daraja annabawan shi, sai Allah ya kawo wasu waɗanda yake su suna da naƙasa ba su kai annabawan ba, amma kuma a shirye suke wajen a kammala su su samu cikakkiyar daraja. In Allah ya nufi bayyana daraja annabawan shi, sai malam yake cewa wa dalika fi umurin kasira, Allah yakan yi haka a cikin al'amura masu yawa, waradat fil qur'ani, waɗanda suka zo a cikin alqur'ani, min hana daga cikinsu, lamma arada Allahu izhara sharafi adam ala almala'ikati bil ilmi, yayin da Allah madaukakin sarki ya nufi ya bayyana darajar annabi adam akan mala'iku, da Allah ya nemi ɗaukaka darajar annabi adam cewa ya fi mala'iku daraja, wa 'allamahu asma'a kulli shay'in, sai ya sanar da adam sunayen komai, thumma imtahana almala'ika, sai Allah ya jarabci mala'iku cewa ku faɗi sunayen waɗannan abubuwa, fa ajazu, sai suka kasa, amma arifataha, ba su ma san su ba, fa hina idin, a wannan lokaci, nabba'ahum adamu biha, sai adam ya sanar da su sunayen, fa khada'u li ilmi, dan haka sai suka kwantar da kai ga ilimin annabi adam, wa arafu fadlahu, suka gane falala annabi adam, wa sharafahu, da kuma ainihin ɗaukakar da annabi adam ya ci da ita. To mu tsaya a nan ku ji malamin yake nufi da wannan karatu. Yanzu a nan mala'iku ne Allah madaukakin sarki yake so ya nuna wata daraja da annabin Allah adam ya fi su. To shi kuma adam din nan ai mutum ne, amma sai Allah ya zaɓe shi ya fifita shi ya daraja shi da annabta. sai ya zama daga cikin madaukakan bayin Allah annabawa to da Allah madaukakin sarki ya so ya bayyana da wannan daraja ta annabi Adam sai ya jawo waɗanda suke darajar su bata kai ta annabi Adam ba sai ya gama su kusa da annabi Adam akan wani al'amari shine anan sai Allah ya dauki ilimi da haka sai su gane gazawa su daga annabi Adam wannan gazawa da suka gane sai ta sa suka yi tawali'u suka gane darajar annabi Adam ko to sai kuma sai ta su darajar ta daukaka shine maganar nake faɗa muku a dazu yadda za ka gane darajar kanka shine in ka ga wani mai daraja ka bashi darajar to wannan dalili ne akan kai kana da daraja misali duk inda dan dattawa yake to yana girmama dattawa to in har ka ga dan yana wulakanta dattawa ko to dalili ne akan ba dattawa ne iyayen shi mutanen banza ne ko kun fahimta jama'a dan haka kun ga anan yanzu mala'iku abinda suke gani da farko sun fi annabi Adam أتجعل فيها من يرسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك منا تسبيح منا غودياك كاوان دوي كيسن كيدا تأدنشي يا الله يتي إني أعلم ما لا تعلمون ناسا أبن دبكو سنبا شنك ننسي الله أكو أبو مبي صوتي أو ريش سيكران تد آدم سنان كبادة كبادة سيكا تي ملائكو مي كبادة كبادة نسكي تي بسن الله saka ce kai adamu fada yana fadi shikenan sai suka ce sarki ya tabbata gare ka ba ilimi gare mu sai abinda ka sanar da mu a ce ba mu kai wannan mutum daraja ba shikenan tawali'un da suka shi ya bayyana cikar darajar su a yanzu iblis da ya girman kai fa shi kuma sai kaskancin shi ya bayyana to abinda babban malami Nasiru Sa'ad yake cewa idan Allah ya so ya bayyana darajar masu daraja sai ya gwada su da wasu waɗanda ba su kai darajar su ba sai su waɗannan da ba su kai ba sai su madadi sai su biyayya sai Allah ya cika saka su darajar ka bi karatun kawai ka bi misali na farko na biyu ya ce walamma na kasa ahalul ardi yayin da mutanen duniya suka ja da baya an nusratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da taimakawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وَتَمَالَأَ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ مَكِيَنْ أَنَّبِي سُكَ يَوْتِنْ تُرِنْدُ أَكَيْهِ فَبُرْ أَلَوْكَةٌ أَنَّبِي يَا رَسَى وَنْدَذِي فَيَامُشِ يَا رَسَى وَنْدَذِي فَيَمَكَامُشِ الله يساكنا بيبيا تاريخ من أتناكي كنتنا لوكة تندا السيدة خديجة رسو أنا ننكم أبو طالب يا رسو باما وقبا من سوني من يقدابي وقبا دا أكي شكر النبي سبول سو sallallahu alaihi wa sallam Khadija ce babbar hajiya ce mai daraja duk wanda ka gani a Makka kasuwanci yake ko falke ne yana da alaka da Khadija ta kusa ko ta nesa in ma da yaron ta ne ita ce freedom din shi ita ta ba shi jani in ma kasuwancin da yake ma na ta ne in ma kayan da ya bude shago yake siyarwa mai gidan shi yaran Khadija ne dan haka waye zai wa Khadija rashin kunya duk ƙwaryar Makka babu dan ajin ya jalu mai gidanka to sai aka ce wannan mijinta ne yake karatun nan akwai wanda zai taba shi ai ma zai zo ana jan baki ne yana kabbara sosai dan aje a ce wa Khadija ai wani ya bada kai sai Abu Talib Abu Talib kuma dattijo ne dagaci ne community leader shugaban mutanen shi ne yana da kalma mai karfi kuma dattijo ne da ya tsara mutuncin shi ba wanda zai ce ya taba ganin shi yana tambe ne dan ya sha giya ba wanda zai ce ya gan shi yana daga kati ba wanda zai ce ya gan shi da karuwa duk wani abu na zubar mutunci babu a cikin rayuwar Abu Talib to waɗannan dattawa guda biyu to baka isa ba yasa Abu Talib yake cewa wallahi lan yasulu ilayka bi jaddihi hatta uwassada fi turab dafina Allahu akbar fasda bi amrika ma alayka gababatu yace wallahi in dai ni ne Muhammadu wallahi ba wanda zai iso gare ka in dai ina da rai sai dai ina kabari haka kuwa har Abu Talib ya bar duniya wallahi ba iya ga annabi bakar magana balle a mare shi ko ya mai wulakanci dattijo ne ya tsare wa annabi mutunci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ana nan shi wannan dattijo ya fadi ya mutu khadijatul kubra ta rasu sai suka ce to kaje yanzu baka da kowa sai yadda muka yi da kai kar ku manta kunci da wulakanci yasa shi ya tafi Faiz yana zuwa manoma da ke neman lambu bayan gari suka kwakwada mishi dutse yana yi kunci yace ya tafi wurin wasu waɗanda yana jin labarin masu mutunci ne su ma suka yi mai wulakanci suka yi mai dariya suka sa aka yi mishi atiri shine ake tambaya annabi akwai ranar da tafi maka kaskanci kuwa a duniya sai yace babu kamar wannan rana yace dan a lokacin kawai ya kama gaban shi ne yana ta tafiya bai san ina zai je ba kafin ya ankara sai gashi ya kusa shiga Yaman ya wuce filin Arafa na yanzu ya ƙetare dutsunan nan kawai tafiya yake saboda kaskanci da wulakanci ya tafi shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ashe kun ga wannan dattijo Abu Talib yayi amfani ko bai ba yayi wannan dattijuwa Khadija ta yi amfani ko ba ce ba ta yi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasa su sai zama kowa ya watsi Allahu akbar sai sa annabi baya manta alheran dattawan annabi dattijo ne dan dattawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya san alheri duk wanda ya manzon Allah alheri sai manzon Allah ya bayyana sai manzon Allah ya yi shelar abu Khadijatul Kubra lokacin da Aisha zafin kai ya dige ta tace wai wace ce Khadija ka samu mace budurwa ta fara fadin darajojin ita kanta Aisha Allahu akbar annabi ba da wannan yake aunawa ba ku tuna karatun dazu Khadija ta bayyana ne a lokacin da ana bukatar ta sai annabi ya dauke wuta ya shiru ya bar Aisha ta gama abin da za ta faɗi yace kin gama ta ce yace to kina tambayar wace ce Khadija to bari ki ji Khadija ta bani sanda kowa ya hana ni kowa ya hana yana jira manzon Allah a sirri shi ya tono ya wulakanta Khadija ta kawo ta bayar faradiyallahu ta'ala anha yace ta yi imani da ni lokacin da aka kafirce a lokacin da hatta mu'mini kawai kansu suke ba sa so a gane suna tare da annabi Khadija ita ta tsaya ta yi tsayin daka ta ce ni ce matar shi wanda yake da magana ya zo Khadijatul Kubra ke yace sannan ta goyi baya na lokacin da kowa ya watse lokacin da annabi ya shiga halin kunci da damuwa yana neman waye zai zo a shawara kowa ya gudu Khadija ce wato zo nan ina da kawo malami bari ma in kai yi maka jawabi maka fasara wannan mafarkin in akwai soja wurin ya kamata ta tashi fara wa Khadija ina fata an gane Khadijatul Kubra ke Kudustaha the great woman babban mace kenan kalmomin baki ba za su iya faɗin darajar Khadija ba sai kalmomin da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Aisha manzon Allah sai da kwana 30 ya nemi mata safe da yamma ya nemi mata wannan jawabin ma'ana tambaya kike wace ce Khadija bari ya yi sai annabi ya kankasa mata kofa fito fito Khadija ta ba ni sanda aka hana ni ta yi imani sanda aka kafirce ta rufe baya sanda aka watse ban samu kamar ta ba kuma ba zan samu wadda ta kaita ba sai tafi inda aka tafi sai sake kankasa kofa fito sai da kwana 30 ya nemi mata wannan wa'azi ya nemi mata karatu akan Khadija Khadijatul Kubra ke in kana son zaman lafiya kaka taba ta to manzo Allah ya san mutunci duk wanda ya mai sai yayi mishi mutunci wannan dattijon Abu Talib kaga duk da mai musulunta ba amma da manzon Allah ya zo rungume shi cikin mutunci yana ya am kul la ilaha illa Allah wannan kalma ta fi kowace daraja duniya da lahira dan haka yin zabe ta baba kawu ka ce la ilaha illa Allah cikin ladabi da girmamawa Allahu akbar Allahu akbar yadda kake kallon manzon Allah yake in na fada shine alheri manzon Allah yake ya sa Abu Jahal a wurin sai suka ce a targhabu an millati Abdul Muttalib
addinin uban ka zaka fita ma ka koma addinin dan ka abin kunya zaka yi
ina sai cewa annabi kai hakuri Allahu akbar yace kai hakuri yace wallahi ba da sauki in fada zan fada ko da in sanya maka rai yace amma ba zan yi maka hakuri sai da ya fita sai suka yafi wadancan dan iska ne yan club ne dama sai suka yafi sai Abu Jahl duk wani tunan nan duniya to Abu Jahl shine gaba inda alheri yake ba su kauce inda sharri yake suna wuri kun tuna ya haɗu da manzon Allah ya ci mutuncin shi ya farfaji manzon Allah ya mai ashar wata mata baiwa ta gani ta je ta haɗu da Hamza Hamza ya dawo farauta ta ce wa Hamza abin wulaƙanci ne kuma dan uwanku saboda ya zo yana wa'azi kuma ku bari ana cin mutuncin shi a gaba na Abu Jahl ya wa Muhammad kaza kaza yace kin gani kin ce ba ta ce eh yana ina Abu Jahl sai da cin jikin Ka'aba sama Hamza ya dawo daga farauta ne kaura ne shi din yaje yana samun shi ba sallama ya rabka mishi kwari da baka yana miƙe ya dalla mai mari yace to ni ma na musulunta in dai musulunci ne sai ku ni ma na musulunta ya dawo da mu yawa idan sa Hamza ka zuwa kai ce ma hukuncin banza ba hukuncin mafi ka sha ta sahaba ta sake ka zara ka huce a kaina ai ba ma haka abin yake ko yanzu na ga mu ku bayan Allah ne haka za ta jigga ku ina salati amma in ka ga mu cewa irin ku irin sa Hamza ne ba ka taɓa wallahi sai ka yi ce zuwa zo ma hukuncin na ba ta gani ai Allah ne ba sa dukan kowa sai Abubakar sai magana sai su ja maka aya sai su salatu su zikiri su maka Allah isa su baka da Allah amma Allah ya isa a wurin sa Hamza ina su umar su Allah ya isa a gidan wa sai za su jibge ka ina fata an gane ai kowa da irin shi kuma Allah yana da hikima ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji misali na farko to malam yace walamma nakasa ahlul ard yayin da mutanen duniya suka ja da baya an nusratin nabi sallallahu alaihi wasallam daga taimaka annabi suka tarwaye wa tamala'a alaihi a'da'uhu makiyan annabi suka cincirindo akan shi wa makaru makratahum al-kubra suka yi mummunan makircin su mafi girma min iqa'i bihi dan sa akka mishi su kashe shi nasarahullahu zalika an-nasr al-azim sai Allah ya mai taimakon nan ne ban sha'awa fa inna nasrallah al-munfarid alladhi ahata aduwwahu ash-shadid ko haka ne harrabahu al-qawiy makruhu alladhi jama'a kulla kaydahu li yuqi'a bihi ashadd al-akhabat wa a'zama an-nakabat wa takhallusuhu wa infiraj al-amr lahu min a'zami anwa'i an-nasr كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله أكبر كراتو يا كراتو لوكتي يا قولي دان هكا ذا مبرونا مسألة سيأنزو كراتو نظر ذا أبقود بكنت إن شاء الله تعالى أتتوناتا أما جملة ساقوه إتتي لوكتي دد الدنيا أكواتي شيكي ننسي الله مرأوك تنسيكي ya kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dauki a lokacin makirci ya makirci an gama yanke shawara akan cewa